ba ki mai yanka wuya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskantar kakkausan suka bisa zargin nuna halin ko oho kan tsanantar matsalar tsaro a arewa maso yamma.
To in har ana ɗaukar anwa shi Jonathan waka zuwa mai marafa kan, to kamata yanzu muku mai wata waka ta zuwa mai hulla Lagos, don gashi an kashe ɗan uwanmu amma mai hulla ya tashi ya Lagos wurin kaddamar da littafi.
Jama'a assalamu alaikum. ‘Yan Najeriya da dama musamman a yankin arewa maso yamma na ci gaba da kokawa kan ƙara ta'azzarar matsalar tsaro a yankin, inda ‘yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa. Hare-haren da ‘yan bindigar suka yi ta kaiwa a ‘yan kwanan nan a garuruwan gabashin jihar Sokoto da wani yanki na jihar Zamfara har ma da jihar Katsina, da suka yi sanadiyar rasa rayuka fiye da 100 a cikin ‘yan kwanaki kalilan, ya sa jama'ar yankin soma tunanin ko wata ƙullalliya ce aka shirya domin tarwatsa yankin. Harin baya-bayan nan da aka kai a jihar Sokoto, inda ‘yan bindigar suka ƙona motar safa da ke makare da jama'a, ciki har da mata da ƙananan yara, ya sa al'ummar jihar cikin shakku da zargin shugaba Buhari da gwamnatinsa sun yi watsi da su a yayin da suke fuskantar mummunar matsala. Hakan ko ya biyo ne bayan ziyarar da shugaban ƙasa ya kai a jihar Lagos domin halartar bikin kaddamar da littafi kan tarihin rayuwar wani ɗan ƙasa, washe garin ranar da aka kai harin na Sokoto, lamarin da wani jigo a jam'iyyar APC a jihar Kebbi, Sani Dododo, yake ganin sam bai dace ba a wannan lokacin.
Idan a lokacin da muke APC muka ce ma PDP zuwa mai marafa Kano, wanda muka ce ma Jonathan, ka tuna abin da faru yanyan aka samu tashin bom, jama'a sun ka kone cikin MNK ko in ce bus ɗin na masu ɗaukar jama'a. Maimakon shugaba Jonathan ya tsaya ya kai jaji ga wa'annan mutane sai ya wuce ya Kano, wani wani taro na sunan jam'iyyarsa, Malam Ibrahim Shekaru, zai komo cikin PDP ko ba haka ba? To ashe kaga kusan tarihi na mantuwa maka da tarihi, kusan tarihi na maimaita kansa. Mu ko lokacin da wuta aka ban kama jama'a wuta, to in har ana ɗaukar anwa shi Jonathan waka zuwa mai marafa Kano, to kamata yanzu mu ko mai wata waka ta zuwa mai hulla Lagos, don gashi an kashe ɗan uwanmu amma mai hulla ya tashi ya Lagos wurin kaddamar da littafi. Littafi ya kama rayuwar jama'a. Shin shugaban ƙasa kwanaki ba ya je Dubai ba? Don me da bai aikata waka sun ka ta ba? Bai tashi ya je Abuja? Don me da bai aika wakilai sun ka ta ba? In dai shugaban ƙasa na iya tashi ta Dubai wurin lalura haka ɗaya harkar kasuwanci, me yasa da bai iya tashi ya je Sokoto sai a ce sai aka wakilci?
Ba mamaki ganin tarihin wannan gagarumin ɗan siyasa da ya sa shugaba ba zai tafi can kaddamar da littafi.
To abinda abin magana shi ne, zama ne babban ɗan siyasa ya daidai da rayuwar ɗan adam guda? Siyasar gaba ɗayanta minana da an ka zo da ya ba da gudunmuwa har Buhari ya zama shugaban ƙasa, mun ka jama'a Najeriya a ƙauli ba mu kare rayuwarsu da dukiyarsu ba? To in gaskiya ne ko abin kaddamar da littafi sai wurin tausaya ma rayuwar da an karasa? In wani abu ya zo lokaci kamata a duba a gani, kamar da annabi ya ce harul umuru a usuda, mai fike al'amari kan sai ka tsaya tsakiya sai ka duba gani shin ga rasuwa an samu ta mutane an kona su ga kaddamar da littafi, sai ka ce wa masu kaddamawa ka aika wakilai su wurin kaddamar da littafi, kai ka sheko da gudu kai wurin jaddanta ma jama'a. Wannan shi ne gaskiya al'amari. Ina lahi in mutumin shugaban kasa zuwa wakilai wurin kaddamar da littafi? Wannan shi ne gaskiya. To abin da sai muka ga magana yau, saboda muna mun ka ce duniya babu wanda an mutum irin Buhari. Tsakani da Allah har gobe jiran Muhammadu Buhari mutumin kirki, amma wannan sakaci kuma na barin al'ummar saka shi ko ba za mu kyale ba? Mu hito ga hili lokaci ya yabu tun ruwa da wani abin nan mukarimu da wani bilkidiri da wani hawama duk babu shi a yato wasu zaharin a fuskanci al'amari yadda yake. Mun amma kanmu gaskiya wannan duk wani wanda ka ci yana son Buhari wallahi bai kai mu son Buhari ba, amma kuma bayyuwa don kana son mutum kaga za a hadawa cikin rijiya da kai da shi da mu da ku a kuma a yi zaune.
A ra'ayin ɗan rajin samar da zaman lafiya a Najeriya Comrade Aliyu Waziri, laifin ya fada ne kacokan kan makusantan shugaba Buhari, domin ko yana da karancin mutane da ke zagaye da shi da za su gaya masa gaskiya ko mai dacin ta.
Wallahi ni ba na taba ganin laifin Jenaral Muhammadu Buhari, ina ganin laifin waɗanda suke aiki da shi ne. Irin manyan mutane suke gindinsa su ne ba sa faɗa masa gundarin abubuwan da yake faruwa a arewacin Najeriya. In ta doro ma bai san cewa an kona mutanen ba sai da ya tafi Lagos ya dawo. Wannan shine dalilin da yasa nake ganin ban ga laifinsa ba, saboda duk yanda yake mutum duk da yake aiki yana da wakile da ya sanya su a gindinsa, wa'inda kuma za su sanar masa, wanda kuma suka hana shi, suka hana mutane su rinka samun daman ganinsa. Na ji ba farawa ma yana cewa ya nemi ganin Janar Muhammadu Buhari ba bashi a ganshi ba, da yake neman zaɓe ba har gidansa yake zuwa a Sokoto. Amma duk wannan magana muke na kan mutanen da suke gindinsa, su ya kamata su rinka sanin matsalolin da ake ciki suna gaya masa gaskiya.
Amma ya tura tawaga mai ƙarfi ƙarƙashin Janar Baba Gana Mangunu ya bashi shawari kan harkokin tsaro.
Wannan tawaga ta dade ana tura ta. Ta dade ana tura ta harkokin tsaron arewacin Najeriya. Magana yake nema shugaban ƙasa ya rinka fitowa yana yi karara. Kamar misali zan baka, Joe Biden na ƙasar America kwanan nan suka samu goguwa da tazo, daily basis zaka rinka kallon sa yana addressing din ƙasarsa, daily basis. Wannan halin da muke ciki na tsaro yana nidin magana shugaban ƙasa ya rinka magana akai. In ka kalli ko lokacin da shugaban ƙasa ya ce zai koyar da inyamure da yaran da suke ji, ai maganan yana ya gigita su kowa ya rinka fitowa yana. Inda wannan maganganunsa zai rinka, za a rinka sa shi yana wannan maganan, wallahi tsakani da Allah wasu abubuwa da yawa za su yi sauki.
To sai dai kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu yana ganin ai shugaban ƙasar tamkar ya je da kansa ne a Sokoto da sauran wuraren da ke fuskantar matsalar tsaro, la'akari da ƙarfafan kwamitin da ya aika a jihohin.
Waɗannan abubuwa da suke faruwa ba guda ne, babu wanda yake irin waɗannan abubuwa da suke faruwa su. Saboda haka ita gwamnatin Najeriya ai ba za ta yi fushi kan mutane da su nuna damuwarsu a kan abu mara daɗi ba. Mu yanzu dai abin da yake gaban mu wai jayayya muke da mutane don su je a ɗau mataki ko ai kaza ko ai kaza. Mu ba mu jayayya da mutane, mu abin da muke so shugaban ƙasa kamar bai tura wannan wakilci na san a ba mutane haƙuri a yi jaje a yi tattauna da duk wanda yake a ƙasa. Gabanin ƙananan hukumomin da abu shafa gwamnatin jiya kuma alhamdulillah sun ba da haɗin kai an tattauna sun ji shawarwari nasu da ƙwararru na soja da na masu bincike na sirri na wajita za a tattauna kuma a ga mataki da za a ɗauka. Abin da ke gaban shugaban Muhammadu Buhari ya za a kawo ƙarshen wannan ɓarna da ta'adi da kashe-kashe da ake yi, shi ne abin da ke gabansa. Kuma duk zai ce ko ba a yin komai a kan waɗannan abubuwa, wasu ma da yake an san su sun ɗebi kuɗin tsaro sun kasa a kan teburi sun sa aljihu, su wasu na da ra'ayin su fito su ce gwamnati ba ta iya ba ba ta yi, wannan duk muna ji muna kai. Kuma dai abin da nake so na ce to Allah don Annabi wannan abu ya fi ƙarfin siyasa, ɓarna ce ake wa al'umma, ɓarna ce ake wa ƙasa. Kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa, ba wani bambanci na siyasa, babu ribar siyasa don su ce a cikin wannan haɗa kai maganin wannan fitina da baki da.
To bari mu ƙarƙare shirin namu na yau a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda wakilinmu Alfonso Okorigwe ya tattauna da Farfesa Gregory Ikechukwu, wani hamshagin ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa da yanzu haka yake neman tsayawa takarar gwamnan jihar Abia dangane da hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da shi ma yankin ke fuskanta.
Well, this rising insecurity for politicians to their beats, you have to blame them, but whom do they use? Are the youth? So the youth's inability to have all the resources in their hand.
Yace ana sukar 'yan siyasa kan batun matsalar tsaro, amma shin da waye suke amfani? Suna amfani da matasa ne. Muddin matashi yana da abin yi kana so ka yi amfani da shi, ai zai ki. Yanzu shawarata a nan ita ce gwamnoni su daina kiran kansu dattawa, saboda 'yan kabilar Ibo suna da dattawansu. Kuma ya kamata a kira waɗannan dattawa kan teburin sulhu su yanke shawara kan abin da ya fi dacewa, yayin da gwamnoni za su aiwatar da duk wata shawarar da aka yanke. Ta haka ne za a samu mafita.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Alfonso Okwerugwe. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.